marketing don ni nayi ne a rashin sanin halaccinsa, kuma ya halatta in sayar wa da musulmi da ya ce zai sayi rijistar alhali ya san hukuncin, amma ya ga zai iya in ya bayyana gare ka cewa hanyar neman kuɗi da take bi haramun ce, su ce ka barta. Kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya danga mai da zina, fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum, asalin kuɗinka wannan haƙƙinka ne, amma abin da yake ya zo mata na samu ta fuskar haram ɗin, to sai ka mayar da shi ga waɗanda suke, sai ka mayar da su ga waɗanda yake mabutansa, in baka same su ba kuma sai ka yi sadaka da su, amma bai halatta ka ci ba bayan ya riga ya bayyana gare ka, kuma bai halatta ka ci gaba da wannan wato tsarin kasuwancin ba, don shi wannan kasuwanci ne na cin dukiya ba da haƙƙi ba, wannan abin tiyan shi ɗin da ake cinikin garari ne, ciniki ne na garar. Shari'a ba ta yarda da wannan tsarin ba, kamar yadda an ɗanyi an yi fatawa a kai, saboda haka bai halatta kai ba, kuma in wani ya zo ya ce ka sayar masa da rijista bayan kai ka san cewar bai halatta ba, to dan me ma za ka sayar in dai ka tuba ka daina sayarwa. Wanda ya zo ya ce shi ya ga zai iya, ya je wajen wani ya je ya yi, amma haƙƙinka ka sanar da shi, haƙƙinka gaya masa haƙƙin Allah cewa bai halatta ba. To wannan ya ce wai ya ce roƙo, muna roƙo bayan sallah da a ci gaba da wannan tafsirin. To a gaskiya ana tafsiri a masallacin Beirut Road, kuma saboda haka ne ban sa darasi a wannan masallacin ba na Al-Furqan, tunda dai duk a cikin garin Kano ne insha Allah, saboda haka wanda suke da halin, wanda suke da sha'awar ci gaba da jin darasin tafsir din, ana yi a masallacin Beirut Road duk ranar Laraba insha Allah, wanda yake kuma bayan sallah da mako biyu ko uku za a dawo da karatu cikin insha Allah. Wannan ya ce yana fatan taimakawar addu'a ga mahaifiyarsa wadda Allah ya mata rasuwa, Allah maɗaukakin sarki ya ce mata ya gafarta mata ya sanya aljanna makomarta, kai kuma Allah ya ba ka haƙuri. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Wannan akwai mai mota BH528BWR, Allah ana neman ya taimaka ya je ya gyara parking din motar. To wannan ya ce da Allah yana son a yi masa tafsirin wannan ayar, wa allama adama al-asma'a kullaha thumma arabahum 'ala al-mala'ikati fa qala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin. Yace saboda Allah a ƙarshe Allah ya zargi mala'iku da rashin gaskiya, kuma gashi abinda suka faɗa a bayan ayar shi yake tabbata, musamman masu shirka da Allah. Anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin. To wannan wato yana cewa Allah ta'ala ya ce ya sanar da, ma'anar ayar Allah ya sanar da annabi Adam sunayen abubuwa dukkaninsu, sannan ya bijirar da su ga mala'iku ya ce ku bani labarin sunayen waɗannan in ku masu gaskiya ne. In ku masu gaskiya ne a kan me? أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلم. الله cewa suka yi zaka sanya wanda yake zai yi barnani a cikinta ya zubar da jini ga alhali mu ko muna yin tasbihi da godiya a gare ka. Allah yake na san abinda baku sani ba. Su cewa suka yi hukuncin su akan jinsin ne baki ɗaya. Bayan kuma Allah kuma ya san a cikin jinsin za a samu annabawa da manzanni da salihai da shuhada da sauran bayan Allah na gargaru, wanda su ba abin da za su yi ba kenan. Shi ne Allah ya nuna musu cewa to gashi na fifita su da ilimi, wanda yake ilimi shi ne mabuɗin wato dukkan gyara da alkhairi. Dukkan su kansu mala'iku suna tasbihi da godiya ga Allah saboda abin da suka sani na girman Allah. To su ma waɗannan Allah zai sanar da su wannan halittar Allah zai sanar da su abinda mala'iku ba su sani ba dan haka sai ya nuna musu yace in abinda kuke fa'ana da awar ku cewa wannan jinsin wato abinda zafi shine barna kawai to ku bani labarin sunayen waɗannan domin Allah ya bai ba wai ya tumce su da ƙarya bane ba Allah ya tumce Allah madaukakin sarki bai yi musu hukunci bai zarge su da yin ƙarya ba kuma wannan kamar yadda a tafsirin ayar ya bayyana abinda suka yi ba ikirabi suka yi ga Allah ba tambaya suke na neman hikima meye hikimar aiko waɗannan ya Allah amma wane mala'iku ba za su yi ma Allah ikirabi ba mala'iku ba za su yi ma Allah musu ko tantama akan abinda zai yi ba sai dai sun tambayi menene hikimar saboda haka Allah madaukakin sarki ya bayyana musu saboda haka wannan shine ma'anar ayar sai wannan duk yana daga cikin Isra'iliyat akwai kissoshi na Isra'iliyat da suke nuna cewa wai da an yi waɗansu halittun da suka yi barna sai suka ɗauka suma bani adam ɗin abinda za su kenan na barna wanda yake kama alƙur'ani ɗin yana nunin kan cewa ya aka yi wato tunda ya aka yi suka san cewa barna za su rinƙa yi a bayan ƙasa da zubar da jini saboda wani abu ya riga akwai wani abu wanda yake ya gabata na ilimi da suka samu akan in ma akan ɗabi'ar cewa ga yanda ɗabi'ar zai zama to wa in ma akan wata halittar da suka gabaci halittar annabi a halittar ɗan adam wal ilmu inda Allah isu wa labarukan Isra'iliyat ba a gaskata su ba a karyata su wannan yace yana son a yi masa fassara me ma'anar wannan hadisin la tad'u ala anfusikum wala tad'u ala auladikum wala tad'u ala amwalikum la tuwafiqu min Allahi sa'atan yus'alu fiha ata'an fayastajib lahu ko kuma fayastajib lakum a wannan hadisin Muslim ya ruwaito shi daga hadisin Jabir kamar yanda ya ambata ma'anar hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kada ku yi mummunan addu'a ga kawo kanku kada ku yi mummunan addu'a ga ƴaƴanku kada ku yi mummunan addu'a ga dukiyoyinku kada ku dace da sa'ar da Allah yake amsa Allah madaukakin sarki in an tambaye shi yayi kyauta yake amsawa wato akwai lokacin da Allah in aka tambaye shi in ka dace da wannan Allah zai amsa to kai kuma gashi addu'ar da kai mugunyar addu'a ce kamar la'ana mutane suna da saurin musamman larabawa a wancan zamanin kai har a yanzu ma suna da saurin la'ana suna da saurin ine ma ƴaƴansu ko kawukansu ko wani abu na dukiyarsu ko abun hawansu ko makamancin wannan to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar da mu domin idan kai wannan duk da yake abu ne wanda yake gudana akan harshe ba da niyya ba amma an ka dace da sa'ar da Allah yake karɓan addu'a sai Allah ya karɓa kuma sai ya ga la'anar ta tabbata Allah ya kiyaye mu wannan yana tambaya ne akan fadar amin bayan karatun fatiha ya kamata a fada kafin liman ko tare da liman ko bayan liman ya fada tare da liman ya kamata a fada idan yayin da yake fada amin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza qala al-imamu amin wa qalat al-mala'ikatu amin faman wafaqa ta'minuhu ta'min al-mala'ika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi idan liman yace amin mala'iku ma suka ce amin to wanda amin din su dace da na mala'iku za a yafe masa abin da ya gabata na zanubansa wannan hadisin ya nuna cewa mala'iku suna cewa amin yayin da liman yake cewa amin kuma shine ma'anar idza qala wala dhalin faqulu amin idan yace wala dhalin ku ce amin domin yace wala dhalin shine lokacin ne zai ce amin to kuma a lokacin za ku ce amin saboda haka ne abin al-maqsud abinda ake nufi abinda ake nema duk ai muwafaka da liman da mamu da mala'iku duk lokacin sai ce amin abinda ake nema kenan ba kafin liman ba bayan sa ba tare da shi Na'am? Wannan idan ammana al-imamu fa aminu idan liman yace amin kuma ku ce amin wannan na yazo shi hadisin idan qala ghayrul maghdubi alaihim wala dhalin fa qulu amin wannan mubayyani shi ko wancan akwai nau'i na ijmali a ciki dole ne a wato ba za ka dauki hadisi guda ɗaya ba sai ka tattara dukkan hadisan sai ka fitar da ma'ana wacce za su zama guda ɗaya in aka tattara dukkan hadisan at-ta'min wannan shine abin da zai fito da ma'anar tasa idan amana al-imam in liman yayi idan liman yayi ta'amini fa qulu amin ma'anar in yayi ta'amini in yace wala dhalil kamar yadda wancan hadisin yake idan qala wala dhalil fa qulu amin hadisin abi huraira saboda haka ma'anar idan amman idan yazo wajen da ake yin ta'amini wannan yace yana da mata wadda ba ta kyautata masa tana yawan zagin ƴaƴansa a gabansa da munanan ashar idan ta fita unguwa ba ta dawowa a iya lokacin da na bata sai ta kai dare ta raba ƴan uwana gida biyu ta hana wasu zuwa gidana akan wai ba ta shiri to malam matsalar shine ta kyautata wa mahaifiyata matukar kyautatawa kafin ta rasu har mahaifiyata ta bar min wasiyar karna rabu da ita ko da bayan ranta to amma fa ni ta ishe ni don ba ta jin magana na yi mata nasiha na kaurace mata na gaya wa iyayenta na zane ta amma duk ta ita da hali to ai ki ka zane ta wannan waye ya zane ta ai ba a zane mata ba a zanewa wannan kuskure ne ka kai kuskure shi yasa watakila Allah bai sa albarka a cikin gyaran naka ba wajen gyaran sai a yi yadda Allah ya nuna za mu karanta yau insha Allah a cikin karatunmu idan mutum ya zamanto cewar ya yi bakin kokarinsa yayi bakin kokarinsa bata yi mike masa yanda yake so ba to sai ya duba ya gani wani irin haƙƙi ne idan haƙƙin Allah ne to ba zai iya yafewa ba ko haƙƙin waɗansu bayin Allah amma nasu haƙƙin ne zai iya yafewa saboda dama ita mace ba yadda za a yi ta mike masa kafi yadda kake so 100% dole sai tana a karkace saboda haka in dai kana so ka zama da ita sai dai ka bi ta a karkacen haka ka ce ta mike din shine ka kashe ta sake ta ta rabu da ita kada mu tuna abinda Allah ta'ala ya faɗa wanda mun karanta fa in karihtumuhunna fa ata an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan katira in kun kisu tayu kuki wani abu Allah kuma ya sanya alkhairi ne yawa a cikin ta saboda haka idan ka yanzu kaga gashi daga cikin insanin ta sake tana kyautata ta mahaifiyarka wannan wasiya ta mahaifiya wannan ba za ta sanya ka ya zamanto cewar ka ci gaba ka kifakin ta ba in ya zamanto cewar ci gaba da zama da ita saban Allah ne wannan wasiya ba za ta hana ta tafi ta ba idan ya zamanto cewar ba zai yiwu ku tsare iyakokin Allah tsakaninku ba a cikin zamantakewar aure ba zai yiwu ba a ci gaba da wannan to dole auren raba shi ake ai shi yasa aka shar'anta mana saki ba kamar Kirista ba kamar auren Kirista ba wanda za a ce sai dai a zauna din ai ta saban Allah kowa shi mijin ya samu budurwa ita matar ta samu kwarto a ci gaba da zama a haka wai dan kawai ana so a tsare kadasar cewa an daura aure ba za a yi saki ba to wannan ya saba hikima ya saba maslahar rayuwa idan aure ba za a tsare iyakokin Allah ba a raba shi ake sai yin saki saki din kuma ba zai zama ya saba ma Allah saboda wai wasiyar da mahaifiyarsa ta bari ba domin ita wasiyar da mahaifiya din ta bari wasiyar da mahaifiya ta bari yana daga cikin birrul walidain wato ci gaba da kyautata musu har bayan mutuwarsu shine sadar da zumuntar wanda yake ba za ta sadu ba sai ta hanyar su da yi musu addu'a da ci gaba da yin abin da suke so amma idan abin da suke so din ya zamanto zai kai zuwa ga saban Allah ko a cikin rayuwarsu ne ba za a ji su a nan wajen ba ballantana kuma bayan rasuwarsu sai dai ka rubuto bawan Allah a rubuto tambayar don ba zan iya jin ka ba daga nan sai za mu tashi yau aya ta 32 na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa la tatamannaw ما تحصل بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا والنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
Allah ta'ala yace wala tatamannaw ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd, kada ku rinka bur kada ku rinka gurin abinda Allah ya fifita sashin ku da shi akan wani sashi. Lirrijali nasibum mimma kasabu, maza suna da rabo na abinda suka yi tsururi da kawukan su. Haka zalika walin nisa'i nasibum mimma kasabin, mata ma suna da rabo na abinda suka yi tsururi da kawukan su. واسال الله من فضله فروجي الله daga falalarsa ان الله كان بكل شيء عليما الله مسني ne da komai الله madaukakin sarki masani ne da kowane abu ya san komai wannan ayar ita ce ta hana mu'minai da su rinka burin abinda Allah ya fifita wannan su abinda Allah ya fifita muta ya fifita a tsakanin su na baye-bayensa domin Allah madaukakin sarki shi yake baye-bayensa yanda yaso kuma shine yake da hikima da sani shi ya san wanda wadata ce ta dace da shi sai ya bashi wadata wanda talauci ne ya dace da shi sai ya bashi talauci wanda mulki ne ya dace da shi sai ya bashi mulki kowa in kaga Allah madaukakin sarki ya bashi to ya san abun nan ya dace da shi to Allah yace kada ku rinka ma junan ku burin kada ku rinka burin abinda Allah ya fifita junanku tsakaninku da juna. Al-tamanni asalin ma'anar tamanni shine burin abinda yake wa samun sa ba zai yiwu ba ko kuma zai wahala ma yayi. Kashi kashi ne. Akwai wanda yake halal akwai wanda yake bai halalta ba. Akwai mutum yayi burin neman abu daga cikin falalar Allah. Yayi buri a wajen Allah yake nema yana burin abu a wajen Allah wannan abun zai yiwu ko ba zai yiwu ba wannan wani abu ne daban amma in dai babu wani abu na shari'a ko na hukuncin al'ada da ya hana wannan mutum yayi burin in dai daga wajen Allah zai yi burin wannan ya halatta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallahi ina burin na je yaƙi fi sabilillah a kashe ni sannan a rayar da ni in sake yaƙi fi sabilillah a sake kashe ni a sake rayar da ni in sake yaƙi fi sabilillah a sake kashe ni kaga wannan ai ba zai yiwu ba hukuncin bisa al'ada ba zai yiwu ba ba abu ne wanda yake mai yiwuwa ba to amma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan buri saboda daga wajen Allah ne waye yake da ikon ya bada falalar shahada sai Allah to wannan ya halatta mutum ko kuma kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wadittu anna laqina ikhwanana ina burin na so a ce na haɗu da ƴan uwana sahabbai suka ce ya rasulullah alafna ikhwana mu ba ƴan uwanka bane yace la antum ashabi ku sahabbai na ne ƴan uwana wanda basu zo ba wanda suka yi imani da ni basu ganni ba mu ne kenan wanda muka zo bayan annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina so a ce naga ƴan uwana Allah ya tabbatar da mu mun rayu a cikin ƴan uwan annabi sallallahu alaihi wasallam mu mutu a cikin su ya tashe mu a cikin su to kaga wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi burin abinda ba ghairu mumkin ko kuma abinda zai iya yiwuwa din abinda zai iya yiwuwa kamar kai burin kai burin Allah madaukakin sarki ya sanya maka dutsen Uhud ya zamanto zinari baki ɗaya duka fitar da shi a cikin sadaka fi sabilillah zai iya yiwuwa ko zai iya yiwuwa to daga wajen falala ce daga wajen Allah wannan ya halatta kai wannan tunda nema ne daga cikin falalar Allah shine wasalullaha min fadli ko kuma kai burin ni'ima da ka gani tare da wani Allah ya yi ma wani ni'ima kai burin kai ma a baka wannan ni'ima ba tare da ni'imar ta kawo daga gare shi ba kamar ka rinka buri cewa ina ma ni ma Allah ya bani ilimi irin na Imamu Malik kamar yadda Ibn Hajar yace ya sha ruwan Zamzam yace Allah ka bani sanin tarihin mazaje na musulunci irin na Imam Zahabi, ka bani ilimin sani na fiqh irin na Imam Sirajuddin al-Bultini, ya sharuwan zamzan da wannan niyyar. To wannan yana daga cikin al-ghibba, shine wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la hasada illa fi ithnatayn, ba a yin hasada sai a cikin abubuwa guda biyu. Mutumin da Allah ya bashi ilimi, yana ilimi da hikima, yana aiki da shi kuma yana karantar da mutane shi, to wannan mutum ya burin shi ma Allah ya bashi wannan. Ko mutum Allah ya bashi dukiya kuma ya bashi iko akan dukiyar, yana fitar da ita akan dukkan hanyoyin alkhairi, to mutum ya ce shi ma ina ma Allah ya bashi wannan dukiyar, yace ni ma ina ma Allah ya maida ni kamar irin sayyidina Usman, ya samu wato ka samu dukiya mai yawa kuma ka fitar da ita wajen taimakon addinin Allah. Wannan shi wannan ba hasada bace, ba kuma tamannin da aka haramta bane, amma mutum yayi burin abinda shari'a ta hana shi, abinda shari'a ta hana shi mutum yayi burin sa, to wannan shine bai halatta ba. Kamar kai burin cewar Allah madaukakin sarki ya baka abinda zaka zo kai saban Allah da shi, ya baka abinda zaka zo kai saban Allah da shi, ko kuma kai burin abinda yake sabanin shari'ar Allah, kamar kace ina ma dai zina halalci, ka rinka burin a ce Allah ya halatta zina, wannan bai halatta ba, domin yana daga cikin abinda zai sanya ka mugunta zato ga Allah madaukakin sarki, ka rinka ganin kamar Allah ya takura maka ne da dokokinsa. Ko kuma kai burin mutumin da yake da ni'ima tana tare da shi, kai burin irin kai burin wannan ni'ima ba irin ta ba, an gane bambanci, wanda yake burin ilimin Imam Malik yana son irin wannan ilimin ne, ko to amma wannan ni'imar take so, kamar mutumin da yake da mulki ka rinka burin Allah ya sako da mutuwa ya mutu sai gobe ka karbi mulki, kana ko kuma yana da mace da kake son ta ya aure ta, kai burin ya mutu ka aure matar, ka raba shi da wannan ni'imar ta dawo ya zuwa gare ka, wannan ita ce hasada. Wanda ta tita muni shine ya zama shine ya zamanto cewa kaga mutum yana da ni'ima, yana da ni'ima ba wai san wannan ni'imar take ba, a'a kawai baka san ka ganshi da ita, ka rinka burin Allah ya kawo da wannan ni'imar da gare shi, wannan ita ta fi muni. Na'am, ba sai ta dawo ba wai kai burin cewa kai ka same ta ba, ya rasa kawai burin ka ya zamanto cewar ya rasa ta, za ta dawo kai ne za ka samu, ko ba kai ne ba, wannan kai ba shi ne ya dame ka ba, kawai wato a sharri ne da ke cikin zuciyar ka na da rashin san alhairi ya sa ka ce wannan. To wannan shi ne ya fi kowanne muni, to dukkaninsu sun fara a cikin wato wannan wato kada ku rinka burin Allah madaukakin sarki, sai yake kada mu rinka yi, in kaga Allah madaukakin sarki ya fifita wani da wata abu da wani abu na falalar Allah, kada kai ka rinka burin wannan, sai dai ta fuskar gibba din cewa in abu ne na alkhairi kai ma kai burin ka samu kwatankwacin wannan daga falalar Allah, ba wai Allah ya hana shi ba, ko kuma shi ya rasa kai ka samu. Allah madaukaki an bata cewar akwai ruwayoyi da suka zo dan su malamai sun inganta su, amma a gaskiya akwai nazar a cikin isnadin, amma saboda yawan su da kuma maratil ne wato labarukan da tabi'ai suka faɗa yana nuna kan cewa ita tana da asali, cewa wannan aya ta sauka ne akan Ummu Salama da take cewa ya Rasulullah yaya maza zai zamanto cewar su suna zuwa jihadi zamanto shuhada, mu ko ba ma zuwa jihadi, to mu ma ina ma mu ma a ce mana mu ma mu rinka zuwa jihadi, ko kuma a maida mu kamar mu ma a maida mu kamar maza, kamar yadda aka haramta aka farlanta musu jihadi mu ma a farlanta mana, domin kamar yadda suke samun matsayin mujahidina da shuhada mu ma a samu mujahidat da shuhada da shahidat a cikin mu. To shine kai Allah ya ce a kada ku wannan, yadda Allah ya tsara abunsa sai ji da hukuncin Allah yanda yake, saboda haka zai zamanto ta babin wato burin abun da yake sabanin shari'ar Allah. Allah ta'ala yace lirijali nasibu mimma kasabu, maza suna da rabo daga abinda suka yi al-iktisab, al-iktisab shine abinda suka yi kokari suka samu, ko kuma suka yi sake ba su same shi ba, wato ma'ana in su suka yi kokari suka same shi to rabon matabbaci ne a gare su. In kuma suka yi sake ya zamanto akasi ne, rashin sharrin ya zamanto akwai sharri a cikin rashin alkhairin da ba su samu ba, to wannan sharrin shi ma a kansu zai kai, zai hau, ba zai ketare su yaje kan wani ba. Wannan ya daga cikin adalci. To haka zalika mata ma, wato ma'ana kowa ya yi kokari akan neman abin da Allah maɗaukakin sarki ya rubuta masa na alkhairi. Was'alu Allah min fadli, ku roki Allah daga cikin falalarsa. Domin babu shakka idan mutum ba shi da buri ba zai iya yin komai ba. Shine abin da zai zaburar da kai kai wani abu, shine ƙarfin zuciya. Saboda haka idan kake kawai kai zaka zauna ba za ka yi komai ba, to sai ka zamanto kasala kenan gare ka. Baka da ƙarfin zuciyar, baka da zuciyar tashin ka nemi abin da yake zai amfane ka. Dole sai an yi wannan. To sai Allah yake ku yi wannan ba tare da kun ya kai ku ya zuwa ga wato illar da ke cikin hasada ba. Saboda ita hasada yayin da ta zo a cikin al'umma ita take sanya rashin zaman lafiya a cikin al'umma, ita take kawo gaba, ita take kaiwa ya zuwa ga zubar da jini da kuma halatta wato alfarmar masu alfarma a cikin al'umma din. Saboda hasada ne za ka ga mutum ya je ya, saboda hasada ne akan yi yaƙe-yaƙe, saboda hasada ne mutane sukan halatta ma kansu ɗaukan wato abinda matan waɗansu da 'ya'yansu da sauransu. To Allah ya ce kada a yi wannan, amma a roƙi Allah daga, kada mu yi wannan amma mu roƙi Allah daga falalarsa. In ka ga falala tare da wani, to ka sani cewar ba shi ne ya ba mu kansa wannan ba, Allah ne ya ba shi. To sai ka nema daga wajen Allah. Kamar yadda annabi Zakariya ya yi, annabi Zakariya da ya zo ya ga yarinya da shi yake renanta, Maryam, shi yake kula da ita, shi yake renanta, amma da ya zo sai ya ga wani abu na ban mamaki, na girmamawa da Allah ya mata, karama da Allah ya bata, abincin da ba a samu a lokacin bazara ne sai a samu a wajenta, abincin da ba a samu a lokacin sanyi amma in ya je a lokacin sanyi sai ya samu wannan abincin a wajenta. Kamar lokacin da za a ce mangwara ya yanke, in aka je sai a ga mangwara a wajenta. Sai ce ya Maryamu anna laki hadha, ina kika samu wannan ya Maryamu, daga ina? Yace qalat huwa min indillah, daga wajen Allah ne. Inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. To me ya faru daga Zakariya da yayin wannan? Hunalika da'a Zakariya rabba, anan take sai Zakariya ya kira ubangijinsa, rabbi habli min ladunka dhurriyya. Yace ai ni ma ina jintawa buƙatar, in Allah yayi miki haka to ni ma bari in nema wajen Allah. To in ka ga ni'ima ka nema daga wajen Allah, in ka ga ni'ima a wajen me ni'ima ka nema daga wajen Allah. Saboda yayin da kai wato kana tawassuli da imaninka da cewa Allah ne mai bayarwa, kuma Allah ne mai yalwar falala, kuma da saninka da wannan sifa ta Allah da kyakkyawan zatona ka na Allah, da cewa Allah yana ba Allah ma'abucin falala ne, kuma mai falala ce mai yawa, to kana tawassuli da wannan, ka roki Allah albarkacin wannan imani naka, da ganin girman Allah, da gaskatawarka da kai ga Allah, da kuma koyi ga tafarkin annabawan Allah, sai Allah maɗaukakin sarki sai ya baka. Ku roki Allah daga cikin falalarsa. Shi yasa nema yana daga cikin sunnar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnata mana. Kullum za ka fita daga cikin masallaci ka roki Allah daga cikin falalarsa. Ko ba haka ba shi ne addu'a fita daga masallaci ba? Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ighfir li dhunubi wa as'aluka min fadlik. Ina roƙonka daga cikin falalarka, wa ajirni Allahumma minash shaitanir rajim, ka tsare ni daga shaitan mai tsina ni. Ka roƙi Allah daga cikin falalarka, domin falalarta tana da yawa. Inna Allaha kana bi kulli shay'in alima, Allah maɗaukakin sarki ya tabbata masani da dukkan abu. Dukkan wani abu da yi Allah yana bisa sani ne. Saboda haka in wani Allah ya ba shi dukiya, wanda Allah maɗaukakin sarki ya san wato ya cancanci ya ba shi dukiya, ko kuma ya san cewar wato dukiyar ba shi dukiyar alkhairi ne, kuma ya dace da muradin Allah sai ya ba shi dukiya, wanda kuma ya ga wannan bai dace da shi ba sai ya hana masa. Kuma a cikin dukkan abinsa akwai hikima, dukkan abin Allah yana tafiya bisa ilimi ne, ba jahilci bane, ba kuma rashin hikima bane. Dan haka abinda ake nema daga cikin bawa shine abubuwa guda biyu. An yas'al abdu ala hasbi qudratihi, bawa yayi wato kokari gurgudan ikonsa, tunda an ce lirrijali nasibu mimma kasabu, kowa zai samu abin da yake ya tsorori ne to mutum ka zage dan ka nema gurgudan karfinka bima yanfa'uhu min masalihi diniyati wad dunyawiyya yayi kokari neman abin da zai kyautata al'amarin addininsa da al-zahirarsa wal amru thani yas'alu Allah ta'ala min fadlihi yuroki Allah daga falalarsa fala yattakilu ala nafsihi kada baya dogara akan kansa fala yattakilu ala nafsihi kada ya dogara akan kansa wala ala ghairi rabbih kada ya dogara akan wani Allah kada ya dogara akan wani Allah ai ina da wani ai anya kaza kada ya dogara akan wannan ya dogara ga Allah tabaraka wa ta'ala wannan abubuwa guda biyu ake nema a bawa ka nema daga falalar Allah ka dogara gare shi sannan kai bakin kokarin ka sannan ka jira hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala na'am
والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا
الله تعالى يقول ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون قوني مجاجي قوني متون ja'alna mawali mun sanya masa yan uwa na gado asibai wanda suke gadan dukiyarsa gabaki daya mimma taraka alwalidani walaqrabun daga abinda iyaye biyu suka bari walaqrabun da dangi mafiya kusanci walladina aqadat aymanukum wadannan wadanda wato rantsuwarku ta bayar da kariya ta kulla dangantakar aminci da wato taimakekeniya da juna tsakaninku fa'atuhum nasibahum to suma ku ba suna suraban inna allaha kana ala kulli shay'in shahida allah mai shaida ne akan dukkan abu wato allah yana nan yayin da ko kallo da ko kulla alƙawarin taimakon juna din tsakaninku wannan ayar abin tana hikayar abin da ya kasance a farkon musulunci akwai dangantaka da ake yi tsakanin kabilu ko tsakanin mutane ko tsakanin mutum da kabila mutum yazo shi asali ba dan makka bane tunda shi bako ne domin ya samu kariya sai ya shiga cikin sai ya alƙawarin kariya ya nemi alƙawarin kariya da wani daga cikin fitattun mutane a makka cewa wannan ya zamanto kamar dan gidan nasu ne to wannan alƙawarin a lokacin jahiliya takan kai har wanda aka yi waɗannan alƙawarin da su ma ya zamanto suna gadan juna to a farkon musulunci kuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je madina sai ya kulla ƴan uwantaka juna tsakanin almuhajiruna wal ansar wanda wannan ƴan uwantaka ta juna ta zamanto tamkar ƴan uwantakar jini ce har ma ba a yin gado sai ala asasin wannan sai ya zamanto idan mutum ya mutu maimakon ƴan uwansa su gaje shi ƴan uwansa na addini su ne za su yi gada a farkon musulunci kenan idan mutum ya mutu ɗan uwansa almuhajir sai ya ci gadan al'ansari sai ya ci gadan almuhajir to har sai tukuna da Allah ya saukar da ayoyin rabon gado da aka saukar da ayoyin rabon gado aka ce a'a to kowa a bashi rabonsa na gado shine Allah ya ce walikullin ja'alna mawali kowa mun sanya masa magada mimma tarakal walidani wal aqrabun daga abinda iyaye da kuma dangi mafiya kusanci suka bari shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace alqul fara'ida bi ahliha ku ba mu kowa wato kasansa na rabon gado fama baqi abinda ya saura fali aula zakarin rajul abinda ya saura sai a ba mu mafi kusancin magaji namiji ga wanda ya rasu shine asubi to sai ya zamanto cewa wannan alƙawari wannan gado a bisa alƙawarin dangantaka ƴan uwantaka ta musulunci ya zamanto babu wato ba shi ne zai zamanto asasin gado ba amma abinda wannan yake hukuntawa na taimakon juna da na taimakon juna da soyayya da danƙon zumuncin alaƙa yana nan shi wannan ba a shafe hukuncinsa ba an shafe hukuncin gado kawai amma sauran abinda wannan ƴan uwantakar ta sanya na samun wato kusanci na juna da kuma samun taimakon juna, wannan ba a shafe hukuncin sa ba, shi ya zama to an bashi. Wannan shine bayanin Abdullahi dan Abbas kamar yadda yazo a cikin Bukhari. Waɗansu malamai kuma suka ce a'a wannan ayar ta tabbatar da abin da yake a farkon musulunci ne, da kuma Allah ta'ala ya ce wallazina aqadat aymanukum, waɗanda wato wannan ayar da ta ce a ulikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun, kowa an sanya masa magada su ne wanda suke gado tsakaninsu da juna na gado ɗin wantaka, shi sai aka kira su al-mawali. Al-maula asalin ma'anar maula ibn al-am, dan baffa. So, wato Allah ya sanya ma ya sanya magada bisa ɗin wantakar jini wanda su ne za su ci gadon abinda iyaye da ɗin uwa suka bari. To, waɗanda kuma aka shiga cikin hulɗar taimakon juna da su a bisa alƙawarin taimakon juna, su ma a cika musu nasu haƙƙin, a ba su rabonsu, wato ma'ana su ma a ba su kaso daga cikin kason rabon gado. Sai suka ce wannan ayar umarni ce na farkon musulunci da Allah maɗaukakin sarki ya saukar da wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillah, ƴan uwa na jini na dangantaka, ƴan uwa na zumunci su ne suka fi haƙƙi da juna wajen rabon gado. Sai ya zamanto ta shafe hukuncin wannan ayar ta suratul nisa ga baki ɗaya, ta shafe ta, ya zamanto ba za a ba su kasan su ba. A fassarar Ibn Abbas kuwa wannan ayar tana nan muhkama ce, sai dai abinda aka shafe a cikinta shine kawai gado, amma wannan bai hana fa'atuhum nasibahum, ku ba su kasan su, ma'anar nasibahum ai wato rabon su na taimakon na taimakekeniya da juna da wato dankon alaka, shi wannan abar shi yana nan, da kuma yi musu wasiya, za su yi musu wasiya. Ibn Kathir ya rinjayar da fassarar Ibn Abbas. Waɗansu malamai sun yi ƙoƙarin su jam'i tsakaninsu, amma fahimtar Ibn Abbas ita ce abin da yake a ƙarshen musulunci, domin babu wani rabo da za a bama wani wanda yake ba cikin magada ba, sai dai na wasiya. Ba za a bashi dukiya ta wannan ayar wallazina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum, dole an aka ce muhkama ce tana nan, hukuncinta yana nan, to sai a yi mata tawili da cewa abinda ake nufi na rabon da za a basu shine rabo na wasiya, ba wai suna da wani kaso na gado wanda za a basu ba, domin rabon gado Allah ya riga ya gama shi, ya raba ma kowa abinda za a bashi na gadonsa. Abinda ya zamanto shine saura na dukiya mafiya kusanci da mutum sai su ɗauka, in ya bar ƴaƴa ne za su ɗauka, in bai bar ƴaƴa ba ya bar uba sai ya kwashi, idan bai bar ƴaƴa ba bai bar uba ba, to ƴan uwansa shaƙiƙai sai su kwashe dukiya, in bai bar ƴan uwa shaƙiƙai ba ƴan uwa li abbai sai su kwashe dukiya. Idan kuma ya zamanto cewar akwai kaka akwai ƴan uwa, to a nan wajen ƴan uwa sai ya zamanto sai dai ki gado ta zin qurba, sai wato kaka ya kwashe dukiyar, a bisa sabani na malamai akan wanne ya kamata a kaddamar, kaka za a kaddamar ko ku ƴan uwa za a kaddamar. Idan babu ƴan uwa babu kaka, sai ƴan uwan uba aice ƴaƴan ƴan uwa sai su kwashi gado, idan babu su kuma sai ƴan uwan uba, in babu su sai ƴaƴan su. Duk dai wanda suka fi kusanci da mamaci su ne wanda ake ce ma'asibai, a bisa tartibin da yake a cikin littafin fiqhu na tartibin al-asiba wato asaba, haka zai zamanto an ba su dukiyar su. Amma waɗanda aka yi alƙawarin wato zumunci da aka yi da su a farkon musulunci da ƴan uwantaka ta musulunci, su wannan ba su da kaso na rabon gado. Wannan shine ijma'in malamai, sai dai suna nan da wannan wato alaka ta dangantaka ta ƙarfi, a dangantaka mai ƙarfi da taimakon juna, kamar yadda ya kasance tsakanin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke da wannan alaka, kamar Salman al-Farisi da Abu Darda. Alaƙar su har bayan saukar wannan ayar har a ƙarshen rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam alaƙa ce makusanciya, ba kamar alaƙar Abu Darda da sauran sahabbai bane. Salman al-Farisi, kamar yadda zamu gani a hadisin Salman al-Farisi da yaje kwana gidan Abu Darda, yaga ya tashi zai yi bacci, yaga ita Ummu Darda ba ta ado ba, yace me ya same ki, yace Aisha ba shi da bukata kullun cikin sallah yake, yace to haka yake yi, sai ce to zan zo in kwana a gidan nan. Yazo da daddare yazo zai kwana, bayan an ci abinci yazo yace a shikenan ga inda za ka kwanta, shi zai tafi a ya sallaci a shiga wajen Ummu Darda, tafi wajen matarka da dare ya tashi zai yi sallah da yaji ya tashi zai sallah yace a koma yace a bauta ma ubangiji yace koma sai da tukuna can karshen dare yayi sannan sai yace zai tashi shi kuma tashi kai sallah su da sun dare na karshe tashi gari zai azumi yace a kada kai azumi sai dai da ya rage masa iyakacin azumin da yake Abu Darda ya tafi a fusace ji yake ƙara wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa yanda suka yi yace Abu yace Salman yayi gaskiya sannan ya gaya masa wannan hadisin inna li badanika alayka haqqan wa inna li zawrika alayka haqqan wa inna li zawjika alayka haqqan fa ati kulli bi haqqin haqqan jikinka yana da haƙƙi a kanka baƙonka yana da haƙƙi a kanka matarka tana da haƙƙi a kanka ba mu kowane mai haƙƙi haƙƙinsa shi Salman al-Farisi saboda yana ganin ya isa da shi saboda wannan alaƙar ta ƴan uwantaka dake tsakanin su dan haka yaje ya masa wannan katsalandan a cikin harkarsa saboda yana ganin ya isa to wannan shine walladina aqadat aymanukum fa atuhum nasibahum ku ba su kasan su na taimakon juna da karfin da wato kamar yanda Ibn Abbas yace minan nusrati war rifadati wal aun na daga wato taimako akan wato makiya da kuma wato a bifada wato shine kyautatawa da wato daukan nauyi wal aun da kuma bayar da agaji wannan wato waɗanda kuka yi alƙawarin taimakon juna da su to wannan a kiyaye wannan janibin duk da ba su da kaso na gado to wannan akan abin da yake na farkon musulunci ne amma bayan zuwan addinin musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la hilfa fil islam babu wannan alƙawarin a cikin musulunci mutane ba za su zo su ware kansu su yi wani alƙawari cewa za su zamanto ƴan uwan juna kamar yanda ake yi da inda ake alƙawarin sai a ce dami damuka wa irti irtuka wa ma tuliba minni tuliba minka jinina jininka ne gado na gadonka ne abinda aka nema na haƙƙi a kaina kai ma an nema a kanka sai a yi wannan alƙawarin da juna to bayan zuwan musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wannan a cikin addinin musulunci amma wanda ya riga ya gabata na cikin jahiliya in musulunci ya zo ya riske shi sai dai ya ƙara masa ƙarfi shi yasa ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alƙawarin da aka yi tun a lokacin jahiliya hilful fudud wanda aka yi na taimakon azzalin na taimakon wanda aka zalunta a Makka ya ce bana da za a kira ni da za a kira ni ga kwatankwacinsa a cikin musulunci sai na zo gare shi saboda ya nuna cewa ya tsaya nan akan wannan alƙawarin kuma da yake alƙawari ne tsakanin wanda yake na neman kara haƙƙin mara ƙarfi ne ce ko da a cikin musulunci da za a yarjejeniya tsakanin musulmi da kafirai akan kara haƙƙin wanda yake an zalunce shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace zai amsa ya zuwa gare shi amma tsakanin musulmi dukkan abin da suke nema duk shari'a ta zo musu da shi idan musulmi ya zamanto ya musulunta to yana da haƙƙin in sabon musulunci ne haƙƙin musulmin da ya yi shekara 70 a cikin musulunci daidai suke kamar yadda za a kare dukiyar tsohon musulmi da mutuncinsa da ransa haka za a kare dukiyar sabon musulmi kamar yadda za a kare dukiyar musulmi Balarabe da ransa da mutuncinsa haka za a kare dukiyar musulmi wanda yake a bubawa wanda baya jin larabci wanda yake ma a cikin kabilarsa ba a taɓa samun musulmi ba yau ya zo ya musulunta shi ma haka za a kare haƙƙinsa ba sai ya zo ya raƙiɗe da wani musulmi wanda yake shine ya isa shine zai iya faɗa a gani ba sannan za a bashi haƙƙin musulunci a'a daga zarar ya faɗi kalmar shahada za a bashi haƙƙin musulunci shi yasa addinin musulunci ya rushe dukkan wani alƙawari na taimakon juna domin duk abin da ake nema za a same shi a cikin musulunci shi yasa ne mutane su ware kansu su ce za su yi ma kansu wani wata wato kungiya wadda za su lizumta ma kansu waɗansu sharuɗai da suke wajabtawa a kansu na taimakon juna ko na wani abu kamar wannan duk wannan ba shi da asali a cikin addinin musulunci abinda duk ake nema za a same shi a cikin addinin musulunci sabanin wai dan kamar mutane dan sun haɗu akan wata muhimma mutane dan sun haɗu akan wata muhimma kamar su haɗu domin su yi wani aiki na taimakon addini ko kuma na taimakon al'umma wanda yake ba wani wato hilf ba wani wato mubaya'a ba wata bai'a ce za su yi ma junansu ba a kawai sun haɗu ta babin taimakon wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ithmi wal udwan wannan ya halatta ba tare da an mai da shi a matsayin alhilf ba kamar yadda ake kafa ƙungiyoyi na taimako na na abin nan a na taimakon kungiyoyin agaji, kungiyoyin taimaka ma marayu, kungiyoyin taimaka ma mata da irin waɗannan, duk wannan yana daga cikin taimako ta'awun, yana daga cikin wata'awunu alal birri wat taqwa, baya daga cikin irin wannan hilf din da ake faɗa. Irin wannan hilf din da ake faɗa shine wanda za ka ga an zo an yi wata mubaya'a wadda za ta lizumta ma mutum wani haƙƙi wanda yake ba Allah ne ya farnta masa ba, ko kuma a cikin musulunci dama akwai shi, amma ya zamanto mutum ya dauki ma kansa wannan saboda wannan alƙawarin da aka yi shine wanda addinin musulunci ya share shi, addinin musulunci ya hana shi. Da Allah madaukakin sarki yace inna Allaha kana ala kulli shay'in shahida, Allah madaukakin sarki mai shaida ne akan kowane abu, wato dukkan abu Allah madaukakin sarki ya sani kuma yana ganin sa, kuma wato alƙawarin da aka yi Allah a gaban sa aka yi, saboda haka shaida ne akai kin a cika shi. To amma cikawar kamar yanda muka ce shari'a ta gyara yanda za a cika shi, dukkan wani abu wanda ake yi in dai akwai alkhairi a ciki to za ka ga shari'ar musulunci ta tabbatar da shi, in kuma da yana da alkhairin amma kuma bai samu tushe daga cikin shari'a ba, to sai shari'a ta canza shi domin ta datar da shi da tushen sa na shari'a, ya zamanto maslahar da ke cikin sa ba a rasa ta ba, amma kuma barnar da ke ciki an kawar da ita. Wannan ya daga cikin wato rahamar Allah da gwanintar sa a cikin shari'ar sa. Na'am.
الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا.
الله تعالى يأتي الرجال قوامون على النساء، ماذا جي سوني ما سسعي عواء بشوق بنشي دخلا دحك دخلا دلمر ما تايي، بما فضل الله بعضهم على بعض، سبو دفيفي كون دا الله يفيفي تا ساشن سو أكن ساشن، سبو دفيفي كون ساشن سو أكن ساشن، وبما أنفقوا من أموالهم كما سبو دا تشير ود تكي يي دا تشين دوكيو ينسو، فالصالحات واتو منقرتا نماتا قانتات سوني ما سوسعي واد دا أر الله، حافظات للغيب ما سكيا يور ما سكيا يي mutuncin miji bil ghaibi alhali baya nan bima hafiballah da kiyayewar da Allah ya umarni da a kiyaye haƙƙin miji da shi. Wallati takhafuna nushuzahunna, waɗannan matayen naku da kuke jin tsoron saɓawarsu ga mazajensu, fa'izuhunna ku yi musu wa'azi, wahjuruhunna ya ku mazaje ku ƙaurace musu fil mabaji a wajen kwanciya, wadribuhunna ku doke su, فإن أطعنكم إذن سكبيكو فلا تجعلوا فلا تبغوا عليهن سبيلا، كدكن يمتفركي نواتو كما يمسوني أبو نمغو التاوى أكنسو، إن الله كان عليا كبيرا، للي الله ميقوككاني ميجرماني. وأن الآير يتثبت دا حقوك إما ذاجي دا حقوك إما تايي أتكن أولي الله يتي الرجال قوامون على النساء، wannan jumla ce da take tabbatar da wata hakika amma kuma take kuma tabbatar da wato sirrin hikimar hukuncen Allah da suka zo a bayan wannan. Wato kamar Allah ya ce ku maza ku yi kaza, domin me? Domin ar-rijalu qawwamuna, mazaje al-qawwam, abinda yake nufi da al-qawwam fa'al ne, sigar mubalaga ce ta daga al-qiyam tsayuwa, ana cewa qawwam, ana cewa qayyam, ana cewa qayyum, ana cewa qayyim, dukkaninsu ma'ana ne isa matuƙa wajen kula da al'amari. Wato mazaje su ne suke tsayawa akan kula da al'amarin mataye, wato su ne wanda mata suke a ƙarƙashinsu. Wannan ayar ita ta nuna cewar wato a hukuncin gida na musulunci ba zai tafi ne sakakai ba, akwai shugabanci, kamar yadda kowane komai a cikin tsarin musulunci akwai shugabanci, hatta tafiya an mutum uku ne za su tafi, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a sa shugaba. To haka gida na musulunci akwai shugabanci, shugabancin ba a hannun mace yake ba, ba shugabanci ne wanda za a ce a ko chairman ba, akwai wato akwai shugaba namiji akwai kuma shugaba mace, wato sarki biyu a gida, a ba a sarki biyu a gida, shugabancin yana hannun maza. Allah ya ce maza su ne masu wato kawama, masu kula lura da mata, lurarsu da mata ya hada wato su lura da su akan su, tabbatar sun tsayar da haƙƙin Allah, sun ba da haƙƙin Allah, sun kiyaye farnan Allah, su tabbatar kan cewar sun lubinta musu yin wannan, sannan kuma su tabbatar kan cewa sun hana su barna, sun hana su saban Allah, sannan kuma su tsaya akan su ciyar da su, duk kudinsu duk arzikinsu su ne za su ciyar da su, su kuma tufatar da su, kuma su ba su wajen zama. Wannan duk haƙƙin maza ne. Allah ya ce maza su ne da wannan akan mata. Me yasa maza suka zamanto Allah ya ba su wannan? Ya ce bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd, ma dinnan masdariya ce zarfiya, ma dinnan masdariya ce ai bi tafdilillahi ba'dahum ala ba'd, saboda fifikon da Allah ya ma sashen su akan sashi. Wannan nafsi ne cewa Allah ya fifita maza akan mata, Allah ya fifita maza akan mata ta fuskar yadda Allah ya halice su. Maza sun fi mata juriya, maza sun fi mata amfani da hukuncin hankali da tunani na hankali, maza sun fi mata wajen karfin jiki, maza sun fi mata wajen rashin tsoro, maza sun fi, akwai fuskoki da dama wanda Allah ya tabbatar da wannan hakika ce ta halitta, kuma wanda abu ne wanda yake su kansu ɗan adam, abu ne wanda yake sananne gare su, da jahili da ba jahili ba dai ya san wannan. Shi yasa aka kawo ta da masdar, wato kai wanda ka sani da wanda baka sani ba, ka fahimci cewa ai Allah akwai fifiko da Allah ya ba maza akan mata. Sai yau a ce a to ai akan samu mace tafi namiji hakuri, tafi namiji rashin tsoro, tafi shi juriya da sauransu. Wannan nadiri ne, annadir la hukma lahu, wanda yake kadan ba a hukunci da shi. In banda ka tsaya ka duba tarihin dan adam, in ana maganar wato waɗanda suka yi fice akan yin wani abu ga al'umma wajen shugabanci da jagoranci, sai ka kirga dubunne na maza kafin ka samu mace guda ɗaya. Yanzu wanda suke ta tutiyar a mata ma za su iya abinda maza suke yi, dolar America ko tun da aka asasa ta ba a taɓa samun shugaba mace ba, amma kuma nan su ne za su yi ta cewa a yayin da Pakistan suka yi shugaba mace aka tafa mata, haka ake so. Bangladesh suka yi shugaba mace, duk kasashe ne na musulmi aka tafa musu. Da Indonesia aka samu wata mace ta fito ita ma tana so ta zamanto shugaba, aka ce haka ya kamata. Amma su in macen ta taso sai a danko ta, ba ta tasowa ba ma sai kwanan nan ko ba a kyale ta ba. Wanda zai nuna maka cewa abinda Allah ya faɗa ɗin haka ne, saboda abinda mazaje suka, abinda maza suke da shi. Kuma ma in ma ka ɗauka cewa ka je ka duba ka gani a cikin tarihin yaƙe-yaƙe da ake yi, waɗanda suke jagoranci wajen sha'anin harkar yaƙi da sauransu, za ka ga maza ne. Duk wannan ishara ne ga faralar da Allah maɗaukakin sarki ya ba maza akan mata. Wabima anfaqu min amwalihim, da kuma ciyarwar da suke daga dukiyarsu, domin haka ɗabi'a ta ce namiji shi ne zai je biya sadaki. Tunda ku shi ya biya sadaki, kuma shi ne za a karɓi kuɗin cefa ne wajensa, to ya kamata ku abin maganar, wato ya zamanto shi ne a sama, shi ne mai shugabanci, tunda shi ne zai bayar. Kaga ai ko gwamnati ce, gwamnati idan ba za ta iya bayarwa ba, wa zai bi ta? Amma ya san kan cewa za ta ba da albashi, za ta yi titina, za ta yi abubuwa, saboda haka kowa ya san cewa akwai infaq, saboda haka ta samu ya zamanto kan cewa ta yi da'a. Amma da ba za ta yi infaq ba fa, da kowa ya kama gabansa ne ya je abinda sai dai mutane ke kungiyoyin taimakon juna, su ne za su yi makansu gada, su za su yi makansu kwata, su za su yi makansu hanya, wa zai saurari gwamnati? Amma in ya zamanto su ne suke, sai su ga suna da ana da haƙƙin aidiya gare su. Haka ma a cikin gida, in namiji ya zamanto yana da nafaka, sai ya zamanto an bi shi. Shi yasa ne yake a mazhabar Imam Malik da Imam Shafi'i, yayin da namiji ya gaza akan ba zai iya kula, ba zai iya ciyar da matarsa ba, ba zai iya tabbatar da ita ba, ba zai iya bata gida ba, saboda talauci, ya zamanto mu'tir, ya rasa, ya kasa, ba laifinsa bane, shi ne ya kasa. to matar tana da zabi ko ta cigaba da zama da shi sai hakuri a haka ko kuma alƙali ya tila sashi ya fike ta sai ya tsawace mata wannan shine mafi rinjaye saboda wannan ayar kawamar namiji za ta tabbata ne idan ya zamanto yana nafaka idan ya zamanto bima anfaqu min amwalihim waɗansu a ma din nan za kuma ta iya daukan al-mawsuliyya ma al-mawsuliyya mai ma'anar allazi ai bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd billazi faddala Allahu ba'dahum ala ba'd da abinda wannan abinda Allah ya fifita sashin su akan sashi wato kamar wannan fitadi ne ga wato wanda yake masu gani su gani ka duba namiji ka duba mace kaga abinda Allah ya bama namiji ka ga abinda Allah ya bama mace sai ka gani wanne Allah ya bama abinda yafi sai ka kan cewa namiji shine Allah ya masa baye bayan da bai bama mace ba ko kuma wabima anfaqu billadhi anfaqu ka duba ka kirga abubuwan da namiji yake yi ga mace a cikin gidan aure wannan sai ya zamanto kamar shine dalilin da Allah ya fifita maza akan mata wannan fifikon ya tabbata umarni a shari'ar musulmi wato ka'ida ce ta Allah madaukakin sarki wanda wannan ka'ida ta bi ta zamanto shine abun dogaro a wajen rashin bama mace kawama akan maza dan haka mace ba za ta yi shugabancin al'umma ba mace ba za ta zamanto shugaba ba a cikin al'umma lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka gaya mata mutanen farisa sun maida sun nada sarauniya sun nada yar sarkin su ta zamanto sarauniya akan su sai yace lan yufliha qaumun wallaw amrahum imra'a mutanen da suka sanya shugabancin al'amar shugabancin al'ummar su a hannun mace ba za su rabauta ba za su je ko ina ba wanda wannan ta zamanto ka'ida mace ba a bata shugabancin al'umma ba za ta zamanto shugabar kasa ba ba za ta zamanto gwamna ba ba za ta zamanto shugabar karamar hukuma ba duk waɗannan abu ba za ta zamanto sarauniya ba akan wato sarauniya akan musulmi wannan ka'ida ce ta shari'a bisa mujibin wannan ayar da kuma wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam waɗansu wanda suke so su sun tafirantu da wato yakin kafirai akan musulunci da musulmi sai suke cewa ai wannan hadisin hadisi ne wanda yake bai inganta ba hadisi ne da aka kirkiro domin me domin sun ce wai sahabin da ya ruwaito Abu Bakr Sayyidina Umar ya taɓa masa haddi akan ya ba da shaida akan zina su hudu ne wajen shaidar tasu sai ta saba saboda haka kuma in akai irin wannan sai ya zamanto wanda suka je suka yi shaida in shaidar ta saba sai a yi musu haddin kazafi to an yi masa haddin kazafi Sayyidina Umar ya ce ka tuba akan shaidar da ka bayar in karɓi shaidarka shi kuma Abu Bakr ya ce ba zai tuba ba saboda haka tunda shi ne ya rawaito wannan hadisin saboda haka wannan hadisin na ƙarya ne ya zamanto Abu Bakr fasiki ne kenan wal iyadu billah da irin wannan ijma'in malamai ne cewa dukkan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam adalai ne sifar wannan ijtihadi Abu Bakr yayi kan cewar abin da yayi ba kazafi bane saboda haka ba zai janye wannan shaidar ba Sayyidina Umar bai kuma iskatin adalarsa ba cewa yi wajen shaida akan irin wannan shaida ta zina ba zai sake karɓar shaidarsa ba ba wai mutlaqin ba zai karɓi shaidarsa ba ne cewa shi ba ahali ne mai shaida ba ballantana a ce ba za a karɓi riwayarsa ba sannan kuma wannan abinda wannan malamin ya zo da shi wani malami ne a Kuwait wannan abinda wannan malamin ya zo da shi ya zo da abinda ya saba ma ijma'in al'umma baki daya cewa dukkan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam adalai ne abinda suka ruwaito karɓarɓe ne babu wanda suka saba a nan wajen sai waɗanda suke ba a kirga su a cikin ijma'i domin waɗanda suka fita daga cikin koyarwar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun fita daga cikin jama'ar musulmi dan haka sabaninsu baya suka akan ijma'in al'umma ɗan shi'a sabaninsu baya suka akan ijma'in al'umma kamar abin da yake tabbatacce a wajen dukkan malaman usulul fiqh saboda haka wannan hadisi ne ingantacce yana cikin sahihul bukhari kuma da abu da mujibinsa akan haka jamaahirin malamai suke wanda suka saba sune al-imam Abu Hanifa wajen alqalanci da al-qadi da kuma al-imam Ibn Jarir al-Tabari malamin tafsiri shine suka saba akan cewa mace za ta iya zaman tuwa alqaliya, amma hatta alqalanci sharadin jumhur saboda shi ma yana da wani abu na sifar qawama saboda nizumtawa da alqali zai wajen zartar da hukunci, aka ce wannan hukuncin yana kan sai namiji, mace ita ba za ta yi wannan hukuncin ba. Dalili kuma daga cikin hikimomin Allah madaukakin sarki, babu namiji ai mace ta fi tasirantuwa da atifa da wato hali na zuci bisa namiji, halin zuciya ya fi tasiri akan mace irin halin namiji. Bawu ya daga bawu ya mace idan wani ya zo yayi kuka sai Allah sarki Allah shi kenan sai hukuncin ya canza. Namiji kuwa shi wannan ba zai wannan tausayin ba zai tasiri akan sa ba, ya sanya masa ya makance kan rashin ganin gaskiya ko kuma kan rashin bin abinda yake hankali ko hujja ta bayyana. Rike hujja da amfani da hujja da amfani da hankali ya fi ga namiji bisan sa akan mace. Kuma akwai misalai da dama wanda yake duk mutumin da yake idan mutum ya tsaya ya duba littafan wato da malaman mu suka rubuta na asrarul shari'a na maqasidul shari'a da hikimomin da ke cikin shari'a, duk zai ga irin wannan abubuwa na shari'ar musulunci. To sannan sai Allah ta'ala ya ce fasalihatu, managarta daga cikin mata suwane, wace ce wadda take managarciya? Salihai daga cikinsu sune qanitat. Ai wato salihan mata, wannan labari ne da ma'anar umarni, salihan mata ku zamanto masu kunuti. Al-qunut ma'anarsa at-ta'a, wato ba yadda za a yi mace ta zamanto ta kirki sai ta zamanto qanita, sai ta zamanto mai bin Allah. Kirkin farko bin Allah, amma duk kirkinta duk kyakkyawan halinta in ba ta bin Allah ba ta sallah, to abin nan ba saliha bace, ballaga zace in dai ba ta sallah. Sai ta tsaye farko tukunta tsaye da da'ar Allah. So da in kana da mace duk kyauta ta maka da take yi, duk kyauta ta maka da take yi idan ba ta bin Allah ballaga zace. Akwai wani makaho a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, yana da kuyanga mai tsananin tausayi a gare shi, kuma har yana da ƴaƴa, yace ƴaƴan nan sai kace inibi a wajensa dan kyau da yanda yake son su. Yace amma kullun zagin Annabi sallallahu alaihi wasallam duk ya hana ta ba za ta halu ba, yace ne mata wa'azi take jin wa'azi, kullun zagin Annabi sallallahu alaihi wasallam take wata ran shine da tai abin ya ishe shi, sai ya samu wata wuka ta sa ya kafa ta ya dauko ta ya tura ta ya juya ya hau kanta ya farka cikin nata ta mutu. Aka tunci gawarta, Annabi sallallahu alaihi wasallam yazo yace wanda yayi wannan aikin yazo ya fada saboda haƙƙi na a kansa. Sai makahon ya taso yace ya rasulullah ni ne, yace kaji akan wannan mata, kaji abin da suke tsakanin mu. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai sa shi biya diya ba, ya bar jininta ya zamanto jinin banza. Saboda me? Saboda zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin sa ko tuban sa ba a nema, ko ya tuba ba za a karbi tuban sa ba, ya je tuba tun tsakanin sa da Allah. Amma mu dai anan wanda aka kama shi na zagin Annabi sallallahu alaihi wasallam kisa ake masa. To ka duba ka gani ga yanda ya sifanta ta, tana mai tausayi, ya samu ƴaƴa daga gare ta, duk abin da zai sanya shi ya so ta akwai, kamar da ta zamanto ba qanita bace daga Allah, sai aka fitar masa da sifar wannan salihat. Saboda haka sharadi na farko fasalihat qanitat, sannan na biyu hafizatun lilghaib, masu kiyayewar asirin, masu kiyayewar alfarmar mijinsu bilghaib, hafizatun lilghaib innan bi ma'ana bilghaib ay fi ghaibati azwajihinna, masu tsare kansu a halin mazajensu ba sa nan. Wato in mazajensu ba sa nan, to lokacin nan suke suna tsare dukiyarsa, su tsare mutuncinsa. Ba daga zarar miji ya tafi ba shikenan kuma sai a dauki waya a soma rubuta text, a soma kiran abin nan abokan hurda da sauransu, ya zamanto in ba a bayan gidansa ake kullum kuma yana shigowa, shikenan sai kaga ana ta deleting text ko kuma ana ta deleting number. Wannan wayar ta sharri wanda ta nuna wa mutane hanyoyin da za su rinka ha'inci, alhali suna zaune a zahiri abin nan min barra halla min juwa ya alamalla, kamar yadda larabawa suke cewa a zahiri komai lafiya, amma ku a baɗi ne Allah ne kaɗai ya san abin da aka kulla. To in wannan waɗannan Allah ya zarge su da cewa su ba haka suke ba, suna kiyaye gaibu a bayan mijin baya nan, suna tsare haƙƙinsa bima hafizallah ay bihifdillah, da abin da Allah ya sanar da su cewa su tsare shi, wato ma'ana sun san addini. domin bima hafizallah da ai bi hifzillah da tsarin Allah wato abinda Allah ya wajabta akan mata na tsare shi na haƙin Allah da haƙin mazajin su da Allah ne ya dora musu shi yasa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce almar'a salihah mace saliha ita ce wadda take idza nazarta ilaiha sarrat in ka kalle ta sai ta faranta maka rai ka ji dadi ba dalla da ita wato wai ka ji dadi ba wai ka ganta sima ba ba wai shine kadai ba a'a ne amfani duk dikenta amma kana ganin ta sai ka tuno irin bakin jikin da take kulla maka a'a in ka kalle ta sai farin ciki ya zo maka saboda ga kikkiawan kama ga kuma kikkiawan hali wa in ghaba anha wa in ghaba anha hafizatu fi nafsiha wa malihi in baya nan in amaraha ata'atu in ta umarce shi in ya umarce ta sai ta bi shi da yake ki kaza abu kaza za a yi to ko ba ta da shi ko ba ta ko kana ganin ba haka bane ta san yanda za ta faɗi cewa ba haka din ba amma ba ta ce saboda ni ko kuma abin nan wata dai magana wanda yake sun san irin halin da suke ta san mace amma daga yayi umarni sai ta biyayya to abinda ake so kenan ba daga ya faɗa ba in ya faɗa ba ya ce abin nan wane kai ko makamancin wannan ko in ya ce wallahi zan dake jira ni ka dake ni sai dai ruwan sama irin a'a in ya umarci shi kenan sai ta wa in ghaba anha in bata nan in baya nan kuma hafizatu sai ta tsare shi ta tsare mutuncinsa fi nafsiha akan kanta wa malihi kuma ta tsare masa dukiyarsa domin wannan shine wannan sune sifofi uku da suka wannan hadisi ne sahihi a cikin sunan Abi Dawud da sunan Tirmidhi cewar wannan ita sifar malama mata saliha wanda nan Allah madaukakin sarki ya faɗi dukkan sifofin a cikin waɗannan umarni guda biyu fasalihatu qanitatu hafizatu lil ghaib sai dara wannan sifofi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata wallati takhafuna nushuzahunna mata da kuke jin tsoron annushuz ma'anarsa al'ishyan sabo asali daga ma'ana al'irtifani wa idza qila nshuzu fanshuzu in an ce muku ku miƙe a cikin majalisi wato mace annashiza ita ce wadda take ita ta wato kamar yadda sura take cewa ta yi growing wings tana da fuka-fuki ta tashi sama ta fi ƙarfin ta yi ƙasa-ƙasa wato ba za ta yi ta sallama ta miƙa wuya ba to wadda wato ma'ana in mijinta ya neme ta ba za ta yadda ba in ya umarce ta ba za ta bi shi ba to wanda kuka san takhafuna anan wajen ai ta alamu wanda kuke sanin wato cewa suna saba muku ga wannan sifa sai an tabbatar to fa'iduhunna ba wai kawai daga mace sai haka ba shikenan sai a ce to shikenan tattaraina ke naki ki tafi gidan uwarki da ubanki ba a'a fa'iduhunna farko tukuna ku yi musu wa'azi shine alwa'azi shine tsoratarwa ku tsoratar da su da haƙƙin Allah ku gaya musu haƙƙin Allah akan su da wajibcin da Allah ya sanya ma mace sai biyayya ga mijinta da yadda Allah madaukakin sarki ya sanya babu wani makhluki a bayan kasa da yake da haƙi akan mace kamar mijinta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin hadisi sahih da zan umarni mace ba zan umarni wanda umarci da zan yi umarni ga wani ya sujada ga wani da na umarci mace ta sujada ga mijinta kuma ya ce idan mace ba za ta isa matuƙa akan biyayya ga mijinta ba sai ta kai da koda tana kan wato tana kan sirrin raƙumi mijinta ya nemi ta sauko a lokacin da yana da buƙata tare da ita ta sauko don tsabar biyayya gare shi domin ita shi biyayya gare shi shine samun aljannarta saba masa shine sanadiyar shiga wutanta to duk wannan wa'azi ne wanda miji zai yi kuma kada ya ce a to ai ka san mace in dai kace za ta mata wa'azi ba za ta saurare ka ba kowa malami amma banda kai a wajen mace kowa malami mijinta ba malam bane a'a kada kai wannan kai Allah ne yake kai mata wa'azi in ma kai ba malami bane rannan ka zama malam eh rannan ka zama fa'iduhunna idan kai wa'azin bai yi ba wahjuruhunna fil madaji ku kaurace musu a wajen kwanciya nan wajen kauracewa shine maganganu na sahabbai sun nuna kan cewa kaurecewa a wajen kwanciya wadanda suka ce a ka juya mata baya musamman akwai hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam na Muawiyah bin Haida da yake cewa wala tahjur illa fil bayt kada kai kaurace ma matar ka kai a cikin gida wato ma'ana kada ka tattare na kai na ka koma wani dakin ka koma wani gidan sai dai a cikin dakin ka kaurace mata
amma ya tabbata daga fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya kaurace wa matansa ga baki daya bakin nasu yaje ya hau kan wani bene wata mashruba a cikin masallaci shi yasa imam al-bukhari yace wa hadithu ya ambaci wannan hadith ne yace wa huwa ahsah shine yafi inganci ma'ana idan maslaha ta hukunta cewa kauracewar zai fi tasiri idan mutum ka kaurace mata a cikin gidan baki daya ka koma wani dakin daban ka kwanciya da ita a cikin dakin to wannan yafi shi ma kuma kauracewar mataki wannan kuma yana kauracewar mataki mataki ne akwai kauracewa na magana sannan kauracewa na kwanciya a cikin daki wato a wajen shimfida ka kaurace mata a wajen kwanciya ka juya mata baya sannan kauracewa a cikin gidan ya zaman to a cikin dakin amma ka raba shimfida da tata shimfida sannan kauracewa a cikin kauracewa da zaka bar dakin gabaki dai kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana daga babu wanda ya kai kyautatawa iyalinsa irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai ya kaurace musu sai da ya wata daya cur kwana 29 baya tare da su ya nuna mana cewa wannan uslubi ne na tarbiya domin da haka ne za a daidaita musu su hau kan sirri yadda ya kamata da haka ne za a daidaita su dole sai da haka wadribuhunna mataki na uku shine ku dake su ba ku musu bulala ba ku zane su ba kamar yanda mai tambaya yake ba zane ba tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa in ataina idan suka zo muku da ɗaya daga cikin da alfasha suka zo muku da sako fa idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna kama amarakumullah darban ghayra mubarrih yace ku doke su kamar yanda Allah ya umarce ku amma duka ba wanda yake zai sanya radadi a jiki ba a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta wannan hanin da cewa la yadribanna ahdukum imra'atahu darba abdin aw ama ثم اخر اليوم يراجعها kada dayanku yaje yayi ma wato matarsa dukan wato bawa ko baiwa sannan kuma daga ƙarshen dare yazo ya kwanta da ita bayan da yayi mata duka ya kamar zanewar kenan kamar yanda zaka zane dabba sannan kuma da dare kaje kana cewa a zo ai sulhu saboda ka san kana da bukata tare da ita shine annabi sallallahu alaihi wasallam ke nuna ba a yin haka daga cikin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin sharadin wannan dukan yace wala tadrib fil waj kada ka dake ta a fuska domin fuska shi ne inda ado yake kace za ka yi kutufo ko kace za ka hada mata jini da majina duk wannan bai halatta ba idan mutum yayi ba yayi ta'adda yayi i'tida ya wuce iyaka Allah madaukakin sarki ya sanya wannan ladabtarwa ne da Allah ya ba mu miji kaga ba a ce kotu ba ka sani cewa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haram jininku da dukiyoyinku da mutuncinku suna da alfarma ba za ka taba lafiyar mutum ba za ka taba dukiyarsa ba za ka taba mutuncinsa ba sai da haƙi to Allah ya ba ka haƙi na shari'a al-asl bai halatta ka taba lafiyarsa ba saboda haka inda Allah ya halatta maka zaka yi ne bi qadarin haja bi qadarin masmuh gurgudan yanda aka baka izini in ka ƙetare to ka shiga cikin haram Allah madaukakin sarki bai kama ka shine ai yawanci malamai suna cewa da gefen riga duka ne wanda yake zaka nuna kan cewar wato kana fushin naka har ya kai ga wato kai da kullum ana ganin ka a cikin wato sai dai bushasha da nuna soyayya da tumbanta da dukkan wannan kamai da ita arura kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tukaffirha kada ka karya ta kada ka fasa ta wato abin nan kakkon karoci ana tafiya ma wajen tafiya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya anja sharuwai da ka sauƙaƙa bil qawarir ka tafi a hankali wannan gudun da kake yi da kan da wato da kwalba kake tafiya sai a hankali to kaga duk wanda mace tana buƙatar wannan a sassaucin wannan lokacin tare da ita yau a ga kan cewa ka dauki riga haka kai haka zaka yi duka to wannan zai sanya mata tsoro zai karya zuciyarta to abinda ake so kenan amma ba so ake a nuna karfi ba ai an san kai ba karfin ku da ita ba abinda ake so a nuna ba kenan ba kuma cewa aka yi mata haddi ba bala sana'a tunda ba cewa aka yi wajen alƙali ba haddi bane a'a ladabtarwa ne ba kuma ta'ziri bane ba horarwa bane ladabtarwa ne akwai bambanci tsakanin ladabtarwa da horarwa fa in ata'anakum idan suka bi ku fala tabghu alaihinna sabila kada ku nemi wani tafarki kuma akan su na saba musu inna allaha kana aliyan kabira ku sani cewa lalle Allah madaukaki ne wato ikon sa da daukakar sa akan ku yafi ikon ku da daukakar ku akan mata shi yasa ne wata ran Abu Mas'ud al-Badri da ya kama wani bawan sa yana dukan sa yana dukan sa manzon Allah sai yaji ana cewa ya Abu Mas'ud ya Abu Mas'ud ya juyo sai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace lallahu aqdaru alayka minka alayhi yace wallahi Allah yafi ka iko akan ka bisa ikon ka akan sa wato ka tuna ikon da Allah yake da kai akan ka kai kuma kana ganin ka da iko akan wannan dan bawon ka yana garkashin ka to haka zalika shi yasa Allah ayar hikimar tsare ayar da inna Allah kana aliyan kabira Allah madaukaki ne ku bar ganin ku Allah ya daukaka ku akan matan ku kuna da iko ga shi har an ce ku dage su to ku tuna cewa Allah fa shine madaukaki akan kowa idan kai Allah madaukakin sarki zai maka tsananin sa ina za ka kai kanka saboda haka ku zamanto masu kiyaye iyakar Allah kabira Allah madaukakin sarki ne girma ne wanda wannan ya hada girman matsayi da kuma girman rinjaye babu wani wanda yake yafi shi girma ba wani wanda yafi shi wato daukaka ba wani wanda yafi shi wanda zaka ji nauyin sa a cikin zuciyarka irin Allah tabaraka wa ta'ala wato duk abin da zaka yi din ya zamanto kai makanka nizami kada ka bure kada ka biye marai wato burinta abin da rai take so ka je ka ce zaka je ka yi a wajen wannan wannan yadda ake wato gudanar da horarwa ke ladabtarwa ke nan ga iyali yayin da ya zamanto an samu sabani nan an faɗi jinsi biyu na mata hali biyu na mace halin da'a Allah ya musu kirari yace fasalihat masu biyayya kenan kuma yace fala tabghu alaihinna sabila kada ku samu wani tafarkin da kuma za ku mugunta musu bayan sun riga sun zamanto masu biyayya a gare ku to hali na biyu halin da ya zamanto ita matar ita ce kangararriya ita ce ta yi tsara ita ce ta yi tawaye ita ce ta yi saba ita ce ta saba ma mijinta shine aka faɗi waɗannan matakai fa'ibuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna to sannan in Allah ya kai mu gobe za mu tashi kuma hali na uku na matar shine na ma'auratan shine halatu shiqaq in ya zamanto kowa da nata da mijin da nata matar ma da nata ya zamanto zama ya garki an garsa yadda za a yi to shine wanda bayanin sa zai zo a ayar da zai zo nan gaba Allah madaukakin sarki ya ba mu karfi da fahimta na ayoyin sa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid akwai dan uwan mu da yake neman addu'a dan sa ya fice kwana takwas Allah ya bayyana shi Allah ya hada su kamar inda Allah ya hada Annabi Yusuf da Annabi Yaqub الله يدعو مسجد أنسى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك